أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يوم فجر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina fara godewa Allah ta'ala da ya tara mu a cikin wannan masallaci na juma'a na ahlus sunna dake wannan babban gari na Falladan a cikin karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar Kaduna Najeriya a wannan yammaci na ranar Asabar wanda aka shiga daren Lahadi shaka ga watan Zulhijja hijira na da 1429 wanda ake kwatanta shi da 13 ga watan 12 shekara ta 2008 a kalandar albashi tun da farko ina yin mana barka da sallah da fatan mun yi sallar lafiya tare da roƙon Allah ta'ala ya amsa mana dukan ayyukan mu kyawawa da muka yi ya yi mana kurakuran mu ya gafarta mana jikan ya kare mu da lafiya da zama lafiya ya kare mu da sabati akan addinin sa ya kare mu da ilimi mai amfani da kuma takawa kamar yadda nake roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawuni na san da cewa wannan muhabara da aka shirya an shirya ta ne a matsayin goren sallah to kuma ko da yake an yi sallan da kwana 6 wasu kuma da kwana 5 ba dai fita daga matsayin na goren sallah ba don haka ina roƙon Allah ta'ala ya bani ikon sauke nauyin da aka dora mini to sai dai kuma ana wata ga wata mai gabatarwa ya ce zan yi magana akan polio a musulunci wallahi anan wurin na wannan magana domin kuwa lokacin da muka yi magana da malaminmu malam kabira abdullahi hafizahullahu ta'ala na tambaye shi akan me ake so a yi magana ya ce mani kofa a buɗe take na ce hakan yana wahalar da ni gara a ce ga abin da zan magana akai ya kuma ni sauki amma ran da aka banna a bude to zan kai gauro in kai mari a kokarin ganin na duba menene kila zai kacewa da zaman da za a yi na kan fifita a bani abin da zan magana domin koyaya ne mutanen gari su suka fi kowa sanin abin da ke damunsu matsalolinsu kuma su ne ya kamata a tattauna don a ba su shawarwari amma dai kasancewar malam ya nuna cewa ba buƙatar sai an bani wani abu sai dai ya fifita cewa in zai yiwu a ɗauko abin da ke da alaƙa da tarbiyya to wannan ko maudu'in wallahi na gabatar da shi a wurare da yawa har na gaji ko da yake ba a gajiya da alkhairi amma akwai gundura don haka ni da na tashi sai na ce to bari in shiga tsaka-tsaki in dubi jami'in tarbiyya har ma da jami'in foliyon amma duk ba da sunan tarbiyyan ko foliyo ba sai in dubi wani abu wanda kila in aka yi magana sa abinda ake so a ji game da folio za a iya ji amma ba tare da an sa ma mawdu'in suna folio ba haka nan tarbiyar ma a iya jin dan wani abu ko dan kadan ne dangane da ita ko da yake mawdu'in ba za a yi magana ne da sunan tarbiya ba don haka kamar minti 45 da ya wuce sai na ta roƙon Allah ya bani daman fahimtar me zan magana akai a ƙarshe sai na yanke shawarar in yi magana akan wata matsala da take damun mu dukkan mu a yau to amma wani suna da aka to nan ma kuma sai na shiga wani hali sai ce tunda na shiga wani hali to me zai hana mawdu'in muhadaran ya zama saka miya sai yadda tunda na shiga wancan halin to mawdu'in ba su mai saka miya don haka zaman da ne a nan na yi nufin gabatar da muhadara ce mai suna ko take tsaka miya waɗanda suka ainihin wato wanko ƙwarransu ko kuma suka karkaɗa littafinsu ko suka gyara takarsu don daɗi akan folio to don Allah sai haƙuri tsakani da Allah ban zo da wannan shirin ba domin da na zo da shi da an ji mene ne folio to amma tunda ba da wannan na zo ba to a yi min afwa folio ni ina ganin kamar yayin shi ya wuce ma shi ya sa ma ne mamaki da yadda an ce folio a musulunci ai an gama da zancen folio tun wajen shekara 6 ko 5 da ya wuce amma wannan ba yana nuna cewa ba za a iya magana akan folio ne inda bukata ba amma ina ganin mutanen falla dan ahadu sunna ba folio ce matsalar su ba akwai abin da ya fi folio wanda nake ganin in mun tattauna ba su da ke falla dan ba hanni da nazo daga Dogarawa da wanda suka wuce daga wasu wuraren ma insha Allah ta'ala za dai a fi amfana ina roƙon Allah ta'ala ya min jagoranci cikin abin da zan gabatar na ambata cewa muhadara da zan gabatar mawdu'in sunan shi tsaka mai wuya babu shakka idan mutum ya dubi halin da musulmi suke ciki a yau ya ga cewa musulmi a yau muna rarrabe kuma mun yi rauni matuƙar gaske akan yadda aka san musulmi a da waɗannan abubuwa biyu rarrabuwa da kuma rauni ba wani abu ba ne face alamomi ne da ke nuna irin haɗurra da kuma aibobi da suka zo suka addabi al'ummar musulmi daga cikin waɗannan abubuwa na aibi da kuma abubuwa da suka addabi al'ummar musulmi akwai ƙarancin ilimi na musulunci mutane da yawa a yau musulmi ne amma dangane da abinda musulunci ya kunsa a ilmance to tsakani da Allah ana da ƙarancin wannan ga rauni a wajen ƙoƙari da karsashi na neman sanin addinin da abin da ya kunsa ga rauni da ƙarancin karsashi wajen ƙoƙarin ganin an yi aiki da abin da ka sani ma cikin addinin ana sakaci da abin da ya shafi aƙida ana sakaci da abin da ya shafi dokokin musulunci ga kuma matsaloli da ake samu na karkacewa a wajen fahimta ta addini da tauhidi da aqida da kuma ibada da dabi'u kyawawa da ga kuma watsi da al'amarin jihadi da yin tattali dan jihadin da musulmi suka samu kansa a ciki tare da cewa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani a suratul nur sura ta 24 aya ta 55 ya gaya mana sharaɗin da sai an cika ne ake samun nasara a samu tabbatuwa a cikin ƙasa a samu mulki mai ɗorewa da rayuwa mai walwala wanda za a yi ta cikin aminci wannan sharaɗin in dai musulmi ba su cika shi ba to faufau ba su ba su samun nasara ba su ba samun cigaba ba su ba samun walwala da jin daɗi da aminci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا Allah tabaraka wa ta'ala yake kuma Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku suka aikata kyawawan ayyuka cewa lallai zai tabbatar da su akan kasa a matsayin shugabanni a matsayin jagorori a matsayin masu faɗi aji a matsayin masu bada umarni abi kuma zai tabbatar musu da addinin da ya yarda musu da shi wani addini ne addinin musulunci ya zama shi ke faɗi shi ke cewa ayi ayi shi ke cewa a bari a bari shi ne zai jagoranci duniya tsare-tsarensa da tanade-tanadensa tattalin arziki tsarin siyasa tsarin gudanarwa tsarin zamantakewa tsarin mu'amala ɗabi'u al'adu duk ya zama irin nashi zabi kuma zai musanya musu tsoron da suke ciki na abokan gaba na raunin da suke da shi saboda ƙarancinsu a yawa wajen adabi zai musanya musu wannan tsoron da aminci amma bisa wani sharadi ya'buduna ne la yushrikuna bi shay'a za su bauta mani ne ni kadai ba tare da sun yi tarayya da ni da wani ba ba tare da sun hada ni da wani a cikin bautan ba to sai aka wayi gari a yau maganar ma a ce musulmi suke da mulki akan kasa a wannan magance ne ko da ko kaga inda za a ce Zaid ko Amr ko Khalid ko Bakar su ne shugabanni to na je kana yi kan maganar a ce addinin musulunci shi ne tabbaci a cikin ƙasa a duniya ta yadda tsare-tsarensa da tanade-tanadensa da dokokinsa ake bi wannan ma ya zama fi'ili mazi khabar kana maganar a ce musulmi ba su cikin tsoro sai aminci a wannan ko da ƙaramin yaro ya faɗi za a ce ya cika wauta a shekenan da walakin Bahaushe ce goma cikin mia domin dai Allah ya yi alkawari shi kuma alkawarin Allah baya tashi alkawarin Allah tabbatacce ne babu wanda ya ji Allah cika alkawari to kuma ya yi to me ya sa wannan alkawarin bai tabbata ba saboda akwai wani sharaɗi wanda sharaɗin in na tambaye mu wataƙila za mu ce eh akwai 'yar matsala domin wannan sharaɗin na ya'buduna ne la yushrikuna bi shay'a inda za mu tantance mu tambayi kawunan shin akwai wannan sharadin a cikin mu a yau watakila in za mu yi wa kanmu adalci za mu ce akwai dai 'yar matsala ko da ko ba ta daiwa kun ga sahabban manzon Allah manya ɗiban fari ɗan mazanjiya ba a yi kaman su ba ba kuma za a yi irin su ba ridwanullahi alaihim ajma'ina suka sun cika wannan sharadin ko ba su cika ba Allah ya cika musu alkawarin ko bai cika ba to wata hanya suka bi wajen cika wannan sharadin da Allah ya bada ya komai da shi shine zakaran gwajin dabi wanda sai ta shine za a samu cikan wannan alkawarin tabbata haddan manzon Allah radiyallahu anhum ajma'ina sun kasance masu karfin imani da Allah masu karfin imani da Allah masu gaskiyar soyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala sun kasance masu son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a maganganunsu da ayyukansu da mu'amalarsu da ɗabi'unsu sun kasance mutane ne da suka yi imani yaqinan game da tashin alkiyama da haka suka ɗauki mataki na yin tattali domin wannan rana ta kiyama suna da ilimi wadatacce kyakkyawa sahihi da ya kukuta daga dukkan kwamatala da har batu mace sun kasance mutane ne masu aiki da iliminsu ko mai danganta shi kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an ya kasance yana cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance idan muka koyi ayoyi goma na alqur'ani ba ma ketare su sai mun gane abin da suka kunsa kuma mun yi aiki da hukunce-hukuncen da ke ciki amma a yau kuwa shattana bainana wa bainakum saboda irin abin da suka yi da bajinta da sadaukar da rayuwarsu da yin kokari don taimakon addinin Allah da imani na gaskiya na haƙiƙa wanda ya fita dukkan sharuɗansa guda tara
da jihadi da suka yi da rayukan su da dukiyoyin su da ilimin su da lokacin su da lafiyar su da komai nasu saboda irin sadaukarwa da suka yi da sadaukantaka da rashin ba gudu da tsarin ba gudu ba ja da baya da kuma taimakekeniya a tsakanin su da ƴan uwantaka na gaskiya sai ya zamanto Allah ya sa su a matsayin fitilla ta wurare masu haska wa duniya inda za su nufa amma a yau sai zamanto abin daban abin nan ya zama sai dai mu bada labari tamkar kamar tatsuniya irin ta yara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai me ke damun musulmi ne har aka waye gari wani daga cikin magabata ya dubi halin da musulmi suke ciki har yake fadin waɗansu baitukan waka yake cewa inni tazakkartu wa dhikra mu'arrikatun majdan tamidan bi aidina adanahu an nattajahta ila al-islam fi baladin tajidu ka tayr maqsusan janahahu kam sarrafatna yadun kunna nusarrifuha wa bata yamlikuna sha'abun malaknahu yace na tuna wani abu tuna wanda yazo ya dame ni ya dame man karfan kafa a zuciya dan abu ne mai kada hanta na tuna hali na girma da matsayi da shugabanci da jagoranci da da muke da shi tuntuni amma da hannunmu muka yarfar muka watsar yace duk inda ka dubi musulunci sai da musulunci ya zamanto kaman tsuntsu ne da aka daddatse fuka-fukansa zai iya tashi yace da yawa hannayen da da mu muke jidduya su yau sun koma sun suke juya kasashen da muka mulka yau su suke mulkin wannan maganar ta gaggata akan mu kuma a cikin mu ko ba ta gaggatu ba a yau ina muke a fagen ilimi tare da cewa mun kasance mu ne a alam in ana maganar ilimi kowane iri kowane fanni musulmi su ne idan ana maganar tattalin arziki ta kowace fuska musulmi su ne idan ana maganar ilimin gudanarwa ta kowace hanya musulmi su ne idan ana maganar adalci ta kowace fuska musulmi na gaba idan ana maganar wayewa ta kowace irin hanya aka kalle ta musulmi ne a gaba amma yau ilimin ya koma jahilci ci gabanmu ya zama ci baya wayewanmu ya koma gidadanci shugabancinmu ya koma bi komai namu ya zamanto ba abinda za ka ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayyuhal al'umma muslimin tana kwankwanan bakin ciki tana kwankwanan magani mai mugun daci wanda dacinsa ya fi madaci ya fi duma tana fuskantar hali na kaskanci da wulakanci ba mu da kus ba mu da cas ba mu da as ci baya shine abin da ya lullube mu matsayin nan da hakken nan da muke yi ya guce ya zamanto kamar waka ce da yara da suke yi yanzu suka zo suka ba daina saboda sun girma da musulmi abu ɗaya ne khilafa ce suke da ita daula guda ɗaya ɗinkakkiya da shugaba ƙwara ɗaya mai faɗa aji amma a yau an daddatsa wannan khilafa ɗin an maida mu ƴan ƙasashe ƙasar Nijar ƙasar Ghana ƙasar Chadi ƙasar Najeriya ƙasar kaza ta yadda kowace ƙasa na tinƙaho da ƙafafa da inda take Allah ya gani ƙasashen ma yadda aka tsuntsunka mun aka rarraba mu gari mafi yawancin kasashen nan kiristoci sun kwaci ba musulmi ke mulki ba wasu kuma yahudu ne suka kwaci imma kwace na hakika na bayani ko kwace ma'anawi kamar misali kasar amurka ai ba yahuda ake mulkinta ba a zahiri amma yahuda ake gudanar da tsarin siyasar tattalin arzikinta kasar ingila ai kiristoci ke gudanar da ita kasar spain inda nan an samu daula ta musulunci tabbatacciya a yau su ake mulkinta kiristoci Ghana tunda suka samu mulkin mallaka ba a taba samun musulmi shugaban kasa ba har yau ba a taba samun mataimakin kasa mataimakin shugaban kasa musulmi ba sai shekara 8 da wuce Najeriya an samu sulki wani lokaci musulmi wani lokaci kristoci sai dai ba ta canza zani ba wasu kasashen mutanen da ba ma ruwansu da addini ba ka danganta kansu zuwa ga kiristanci ko yahudanci ba ka danganta kansu zuwa ga duk wani addini na saba su matsafa ne ko kuma yan babilonmu da addini su suke gudanar da mulki a wannan ku dai tuna da kasar Cuba ku tuna da kasar Russia akwai kasashen da masu bautar gumaka ne suke mulkinta ba kuma ta dai da kasar China ba da irin bazakalan da ake ciki a can inda ma musulmi suke mulki to musulmi ne nake kana yi ka galibi waɗanda ba musulunci ya dame su ba amma saboda jahilta su da musulunci ko kuma saboda karancin su da tarbiya ko kuma saboda mantawa da suka yi da lahira aka waye gari a hakan ma kuma baki akan baki a hakan ma tsare-tsare da dokokin da ake da'awar babuwansu da Allah ne ake amfani da su wajen mulki wannan ya sa matsiya abokan gaba ta kowane jami'i da kowace nahiya suka zo ya zamanto sun shigo cikin mu ba kama hannun yaro dangane da barnan da suke mana su ne a makarantun mu su ne cikin aqidun mu su ne a wajen abubuwan da muka gada na ilimi su ne a cikin falsafan mu su ne aka waye gari a kungiyoyin mu su ne ainihin wato kamfanonin mu su ne a makarantun mu na jami'i da manyan makarantu su suke gudanar da tsare-tsare a cikin jahohinmu da kasashenmu wannan kuma mun sani ba za su yi shi don Allah ba ba ma za su yi shi don kawai duniya ba ban za su yi shi suna masu ɗauke da daɗaɗɗiyar gaban nan da ƙiyayya da suke wa musulmi da musulunci to wannan ba abin baƙin ciki ba ne wannan ba abin damuwa ba ne ashe duk musulmi lokaci bai yi ba da ya kamata ya tambaye kansa ina mafita wai musulmi bai kamata ya tambayi kansa mai yasa waɗannan matsaloli ke fuskantar mu kuma suke addaban mu ba to gaskiyar magana ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da shekara 1400 ya riga ya yi bayani game da waɗannan abubuwan cewa za su auku gare mu matuƙar mun yi kaza to kaza zai auku gare mu Allah ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alkhairi ya yi bayani na gaskiya ya yi nasiha ga al'ummarsa بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها بعده إلا هالك من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم فرنجا كادا يا بيان أتكين هذه سيد جاءكم wannan da suka tattara dukkan waɗannan fitintunu da musibu da kaskanci da wulakanci da ci baya da muke gani a yau a hadisin farko ya bayyana cewa in matsala ta auku a cikin mu da kanmu to za mu samu kaskanci Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ko manzon sa sallallahu alaihi wa sallam da addinin gaskiya ya kuma tabbatar da addinin a ban kasa addinin ya zama gagara badau ya zama to duk sauran addinai sun mika wuya gare shi sun tankwara sun lankwasa duk wani tsari ya kauce saboda izza da buraya da wannan addini yake da shi ashe in kaga cewa an samu canji to lalle akwai dalili manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama ya ce idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnab al bakar wa radaytum biz zar wa taraktum al jihad sallata Allah alaikum dhilla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan aka waye gari kuka zamanto kuna da ada cikin abin da Allah yake da yadda da shi ba a harkar kasuwanci wanda ya kunshi mu'amala ta riba da al-ghuf da sauran nau'o'i na mu'amalar ciniki ko saye da sayarwa da shari'a ba ta da shi ba kuma kuka yi riko da bindin sa da na yi ka zama sai ciwo kawai kuka fa a gaba yarda da harkar kayan gona ma na zamanto da noma da kiwo sune suka ba muhimmanci ga mu'amala ta riba ga noma da kiwo sune a gaba ma'ana yadda kawai za a nemi kwandala kadai shi kuke tunani sannan babu da kari ko kara da madawaki ko kai watsi da jihadi to shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah zai saukar da kaskanci a kanku ba kuma zai dauke ya cire muku wannan kaskancin ba har sai kun koma zuwa ga addininku da kuma musulmi ana hada da mu'amala ta ba a yau ko ba a yi aluskanci duniya ta hanyar noma da kiwo da saye da sayarwa kawai ko ba a yi ba shin Allah ya tsida al'amarin jihadi ko ba a yi ba to waɗannan dalilai guda uku su suka haifar mana da kaskancin da muke ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah ba zai dauke mana ba har sai mun komo zuwa ga addini yadda Allah yake so hadisi na biyu shi kuma ya faɗa kan mu irin barazanar da ke fuskantar mu daga waje wannan matsalar ƴan cikin gida ne to akwai kuma barazanar da ke fuskantar mu daga waje wanda samun wannan barazanar ya biyo bayan matsalar mu ta cikin gida ne domin da zarar an samu kaskanci to za a rasa kima da an rasa kima za a rasa karfi da an rasa karfi za a tafarkwashe da an tafarkwashe za a daina ba abokin gaba tsoro ba shikenan ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tsoratar da mu ya jawo hankalin mu ya fadakar da mu irin barazana da kalubale da ke fuskantar mu daga waje ya kuma nuna yadda cutar take da ma yadda za a magance ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yushiku an tada'a alaikum al'umam kama tada'a al'akalatu ila qas'atiha duk ake an kusa a kai lokacin da dukkan al'umomi na waɗanda ba musulmi ba za su yi muku taron dangi su haɗa ƙarfi da ƙarfe su yi kanku su yi cinciro dokanku duk kowanne yana neman baka san wani kai yake nema wani akan ba sai ta kwakwalwa wani ido yake so ya buge wani hanci yake so ya naushe wani baki yake so ya murje wani ciki yake so ya kulle wani gaba yake so ya tokaye kowanne ga inda yake nema a jikinku irin abin da masu taekwondo suke cewa target kowa target yake nema a kanku duk ku ne kawai an ce in duka ya yawa na ka ake karewa to akwai a kafa akwai a ciki akwai baya akwai a makogoro akwai a kirji akwai a kafada akwai a kakan da keya da goshi duka ina ba kare sai dai kuma la hawla wala quwwata illa billah ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sukanta irin wannan kalubale da irin wannan harzuka ko kuma taron dangi da fadowa na gaba ɗaya da za a yi mana yace kamar yadda karfi masu tsananin jin yunwa za su yi wa abinci in an kawo musu ya za su yi hannu baka hannu kwarya in ba ka yi ba dole ba a san mace to ba sai miya ta kare duk haka za ka yi a wawa shi to haka za a yi muku shi sai kada sai mamaki in kun ga ma wuce ko ina duniyar ta zama ta Ingila da Amurka duniyar gaba daya ta zama ta Ingila da Amurka gaba ɗayan ta duniyar a ɓangaren tattalin arziki a ɓangaren siyasa duniyar gaba ɗayan ta ta zamanto ta Amurka da Ingila a ɓangare ɗaya sannan kuma Faransa a ɗaya ɓangaren shikenan kowa ya yi rawashi nashi ba ma abin da amince su ma ce kenan idan karfi mabiya yunwa sun samu abinci kowa ba wasu yake ba kowa zai yi kokari ne ga ya samu rabon shi to abin da su yi kenan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa sadiqul masduq kuma wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to ko yanzu ne nace a falla dan duk ake da ai maganin duk musulmi misali falla dan da musulmi da wanda ba musulmi ba suka biya eh kaga musulmi suka nannin ka ko saboda haka da zan je kawai in ce ai ba da dadewa ba za ku ɗanɗana kuɗarku ku kwashi kashinku a hannu ki da wani zai ce me ya faru kuma ko ba haka ba to su ma sahabbai irin wannan ya zo musu wani ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da afad wannan magana ne bayan yakin Badar da Uhud bayan yakin Khandaq musulmi sun samu karfi da izza Allah ya gani an ma samu daula manzo Allah ta sa faɗi wannan magana yawa ya samu mulki ya samu firgiti a zakatan abokan gaba ya auku amma kuma aka ce ga abin da zai faru sai aka ce mu wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam wai a lokacin da waɗannan kasashe za su yi mana taron dangi saboda karancin yawan mu ne za mu zanga mu da yawa mu kare manzo Allah sai kuma ce ina ai lokacin ma ne kuke da yawa sai dai yawan yuyuyu da ku tsina da ba kanku kowa ba za a yi gari ku zama tamkar irin abin nan da akan sa na soso in an siyo sabon fridge ko talabijin ko radio ba ko soso ba wanda a da lokacin da ake da rafuffuka a nan masu yawa da ruwa akan hau kansu a cikin ruwa ko baya nutsewa ko ba haka ba irin wannan soson wanda bai nutsewa a ruwa duk yawan ruwa ba zai nutse ba to haka za ku zamanto ga ku da girma da yawa amma ba za ku yi nutsewa ba ruwa ko ne kaskantar shi sai ya rika tafiya da ku kawai yana ta yawo da ku to haka abokan gaba za su yi muku ga yawan amma na banza ga ƙarfin amma na rauni ga ku kamar a haɗe amma kanku a rabe ba ku da komai kuna da dukiya amma ba ku ke sarrafa arzikin ba jama'a mun samu kanmu a wannan halin ko ba mu samu ba to da ba mun aka tsaya da sauki sai kuma aka bada wadansu abubuwa kuma ba ta ƙara ta da hankali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lallai Allah zai cire tsoranku daga zukatan abokan gabanku kun ga wannan tsoran yana daga cikin dalilan nasara da musulmi ke samu Allah ta'ala sai jefa tsoro a zukatan abokan gaba game da musulmi musulmi ɗan kadan amma kuma sai su gagare waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba musulmi ba suna tsoron me zai biyo baya to manzo Allah kuma ce za a cire wannan tsoron daga zukatansu shikenan za a cire tsoron to sai dabaran to kuma da za a ba ku da dabaran bakin da sauki to kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kuma a sa ku rauni a zukatanku aibi akan aibi cuta akan cuta da ana malaria ko da ana polio aka dawo malaria aka kara da typhoid sai kuma ga ciwon AIDS kun ga dai polio ya shanye wani bangare na jikin mutum kamar kafa ko hannu sannan malaria ta rabke mutum typhoid ya sa mishi rauni AIDS kuma ya kara fashi to wannan in ka kwatanta wannan musibar a haka dan jin za a cika shi shige ga shi ba ya muku taron dangi ga yawan kuma banza ga shi an cire tsoron abokan gabanku daga zukatansu ga shi kuma kukuna da rauni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai amfani da kalmar alwan bai amfani da kalmar adu'ub ba domin da an ce ba ko ba ko wanda ce a bari mu ci gaba da aka sai bari mu ci gaba da training bari mu tashi mu kokari a sai aka nuna abun ba nan bane ba karfin jiki ne ba gwatin jiki ba sai ya amfani da kalmar alwan rauni mai cin zuciya sai satan suka tambaya menene ma'anar wahan sai ya ce masa hubbu duniya wa karahiyatul maut san duniya da kuma tsoron mutuwa kin mutuwa gudun mutuwa rashin san mutuwa mutumin da ke san duniya in bai wa san duniyar sa geji ba in bai masa saiti bai masa dabaibayi ba zai iya luwa idan ya samu kamar yadda muke gani zai iya kifan kai ya ci naman mutum ya sha jini don ya samu zai je wajen boka a raba shi da imani da addininsa don ya samu zai ci amana zai saba alkawari zai yi ƙarya zai ha'inci zai rashin tausayi don dai ya kai ga samun duniya to duniyan nan san tana daga cikin aibobin da zai samu wannan al'umma ga kuma kin mutuwa wanda yake kin mutuwa ba lalle ya fito ya faɗi gaskiya ba domin yana gudun kar a kashe shi wanda yake kin mutuwa ba lalle ne ya tawaye ga tsarin da ya saba mana Allah ba domin yana gudun abin da zai biyo za wanda yake kin mutuwa ba lalle ne ya fito ya yi jihadi ya taimaki addinin Allah ba domin yana gudun kar a kashe shi to idan ko aka rasa wannan mai yasa al'umma ba za ta shiga cikin halin ni'asu ba kamar yadda kowannen mu da ke nan yau ya san shi shaida ne akan halin da musulmi ke ciki matsala a cikin gida mu'amala da riba san duniya juya wa duniya kawai a fuskance ta da watsi da jihadi matsala ta waje ga su za a yi taron dango a yi taron dangi a kan domin a lalata mu a washe dukiyarmu a yi mana wasoso to sai kuma hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba matsalar gida biyu akwai matsala a cikin gida akwai matsala a waje amma ta cikin gidan ita ke kawo ta waje ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi mai dan tsawo sai ya ce abubuwa biyar idan kuka yi za a saka muku da abubuwa biyar hamsin da hamsin ku yi biyar a biya ku da biyar to kun ga biyar dinnan to ba akwai musiba a ciki alfahasha ba za ta yaɗu a cikin mutane ba face Allah ya jarrabe su da cuta irin wadda kakanninsu ba san da su ba alfasha zina alfasha ce luwaɗi alfasha ne duk wani abu na fir da Allah wadai duk ana kira su alfasha ko da yake Qur'ani ya yi amfani da kalma alfasha ne akan abubuwa uku kacal abu na farko luwaɗi abu na biyu zina abu na uku auren matar uba wa'annan su ne abubuwan da aka yi amfani da kalmar alfahasha ko alfahishatu a kansu to amma kalmar a amma min zalik duk abin da yake natir da Allah waje da asha ya shiga cikin alfahasha to ya akwai wanda ke inkarin cewa alfahasha na cikin al'ummar nan dumu-dumu abin da ke inkarin haka wannan kuma ya sa aka jarrabe mu da cututtuka da annoba iri-iri irin waɗanda iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu ba san da su ba me kuke tsammani game da warware alƙawarin Allah da warware alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me kuke tsammani game da wannan aibi ne ko ba aibi ba Allah ga yadda yake so a rayu amma ake ga yadda Allah yake so a rayu ga dokokinsa ga tsare-tsarensa ga shari'arsa ai watsi da ita ai watan gariya da ita ya za a zauna lafiya a taɓa Allah a zauna lafiya sarkin garin kuma ta ba zauna lafiya ba ballantana Allah ubangijin kowa da komai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga abin da ya bar al'umma a kansa nabin sunna ba bid'a ba nabin tauhidi ba shirka ba nabin musulunci ba kafirci ba nabin kyawawan ɗabi'u ba munana ba na kyautata mu'amala ba cutarwa ba amma an yi watsi da wannan mutane bid'a ita suke so in ba dan Allah ya taimake mu da rigakafin sunna ba ba mun shiga uku ba uku da yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce musulmi su rayu amma mun watsi da wannan to ba za a yi haka ba face Allah ta'ala ya sanya abokan gabanmu su zamanto su ne ke shugabantarmu su zalunce mu babu abin da za mu iya yi ana cikin wannan halin ko ba me za ku ce game da amfani da wani tsari ba Qur'ani ba a wajen dokoki ko wajen gudanar da rayuwa aibi ne ko ba aibi ba shin yanzu a Najeriya da mafi yawancin kasashen duniya Qur'ani ne tsarin mulki sunnar ma'aiki ake karantawa a kotu a mafi yawancin wurare
to al'umma ba za su yi haka ba
shi wani da kallon Allahu kallon rasulu kallon sahaba face Allah ya sa bala'in su da musibar su ya zama cikin su su ta fadani su ta kashe juna su ta aibanta juna su ta sabani da gaba da juna domin sun saki alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata
wa'inna ukum
sun fi komai hadari a cikinmu sun fi zama lalle tabbas a cikinmu sai zamanto sabanin da muke ciki ko da ko mun yi tarayya a aqida a mafi yawancin lokaci da wani abu ya jawo ba ba ce hukunci da tsarin da na Allah ba mu ga abokan gaba sun zo sun danne mu sun turmushe mu da karfin tsiya ba wani abu ya jawo ba ta ce watsi da alkawarin Allah da warware alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu ga cewa cututtuka da annoba da rauni ya same mu ba wani abu ya jawo ba ce yawan alfasha da ke cikin mu Allah ya tsare mu sai sa aka rayu gari a yau ana takalar mu da fada ana tsokanar mu ana neman mu da tashin hankali mun da ki muna san a zauna lafiya amma saboda mun yi wasa da waɗannan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi sai zaman to kamar mun ba da lasisi ne amma yi mana abin da ake so a yi mana a tarihin Najeriya akwai inda za a ce ga wani saɓani ko rigima da aka yi tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a koda wata jaha ne ya zama an tabbatar bisa bin diddigi cewa musulmi suka fara su fa ake taɓawa a ƙarshe kuma ake so suka yi laifi kowa dai bai manta da rikicin kafancen ba da abin da ya biyo baya a zangon katar ba manta da rikicin tarawa da lewa ba ba manta da rikicin yanzu shandan ba da jos na farko da jos na biyu ga jos na uku ya uku ba manta da rikicin da ake cikin garin Kaduna da sau biyu duka ina tarihi ina bincike nuna cewa musulmi suka ja to amma za mu tare mu faɗi bi ta bakin ciki amma za a tsara me da me ne saboda ga abubuwan da ke kewaye da mu ba kuma za a daina ba sai mun gyara idan aka bi ana bayanin matsaloli ba ka karewa kuma za mu yi kafara mu tashi amma menene zai biyo bayan kafaran to kuma wannan ne fa kuma a dai bayani a caza mutane a harzuka tunaninsu a motsar da tunaninsu an yi wannan ya fi sau shurin makaki amma kal adami kal adami kamar ba ba a yi ba an waye gari muna na a gidan jiya har ma dai ya zama to wasu baituka da wani malami na nema ya gasgato a kanmu inda yake cewa marda an khairati fi bahar rada gharqa fala da'in li nahjin aqwami ناموا عن المقصود لم يستيقظوا فتكون يقظتهم لخطب اعظم يجي الله يقدر يوم ثاني سبب مرضى مرضى لا فيا مرضى عن الخيرات سبب مرضى لا فيا جمد الخير ثم واصيل شيء في بحر الرجاء غرقا سنتي a cikin teku na halaka fala da'in li nahjin aqwam ba ma mai kiran mutane zuwa ga hanya mai kakkiya ta daidai to akwai amma ina kamar ba a faɗi ba laqad asma'ta launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi namu anil maqsudi mutane sun yi barci ga barin manufa ta addini manufa da Allah yake musu rayu a kai manufa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora su a kai sun yi watsi da wannan manufar sun yi barci lam yastaiqizu sun ki farkawa daga barcinsu yace to amma satakunu yaqazatuhum li khatabin a'zam za su farka idan ya zama to wata musiba babba wani al'amari gagarumi wani hadari mai girma ya faru su yau da gashi ba kowa idan shi ya buɗe karkar ma saɓawa Allah sannan mu nemi taimakon Allah ma kankare wa dokokin Allah sannan mu nemi agaji daga wajen Allah ai wani abu ne wanda yake mai wuya in ma mun samu to isu da raji ya fi kama da shi domin tuntuni sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa ardan ya fadi magana kamar yadda muka wanda ga ta a cikin mu ayo yana gaya wa komandan yaki ne cewa ai hatara ahir ba fayawa bane ba shi bane dan an ji a Najeriya ana da mutum miliyan 140 ko miliyan 150 aka ce kashi 60 ko 57 musulmi ne kenan musulmin Najeriya sun kai kusan miliyan 90 duk wannan yawan miliyoyi ne domin ko Umar bin Khattab abin da ya ango wa jama'a kenan ya tsawatar ya tsoratar ya nausar da su zuwa ga abin da ya kamata su a cikin wata wasiƙa ta su da ya rubuta wanda ga cikin komandodi a ƙarshen wasiƙar yana cewa wa'lam annana la nantasiru bi kasrati al'adadi aw al'udadi innama nantasiru bi ta'atina lillah wa ma'asiyati al'aduwi li rabbihi fa idha tasawaina fil ma'siya fannasru lil aqwa haythu la yujad al atqa yace ka sani nazarar da muke samu da godan Allah ba ga muna samun ta bane saboda yawan mu a adadi ba ko saboda yawan makaman mu ba a'a ba yawan tattalin mu bane ba kuma yawan mu a adadi ba muna samun taimako daga Allah ne muna samun nasara akan abokan gaban mu ne saboda mu muna da'a ga Allah muna jayayya ga Allah yinayi barna bari aqida da lafiyayya kubutacciya tauhidin mu nagartacce mu'amalar mu kyakkyawa ibadar mu mustasunna ba mu da wata matsala da cikas saboda haka sai muna samun taimako dan da'a da yake wa Allah shi kuma abokin gaban mu yana kaba wa Allah to sai Allah ya ba mu taimako tunda muna taimakon addinin sa muna masa da'a sai ya hana abokin gaba taimako domin ya kabarce ya kangare yana masa godiyar bayu sannan yana kaba mushi yake to amma idan aka zo aka wayi gari da mu da abokan da ba mun yi kankan kai wajen saban Allah to a wannan lokaci sai a bar kowa da kokarin shi dabara ka tafi sheka iya ruwa fidda kai sai ya zama to taimako da zai zo ba nasara ga mai karfi ne tunda an rasa wanda yake tsoron Allah dan uwa musulmi a yau abinda duk wanda ba musulmi ke bar saban Allah musulmi ba sai dan Allah ni ba sai to ya ga mu da masallaci mu roƙi Allah ya taimake mu ta ina za mu samu taimako bayan da irin abin da nake a shi lokaci bai da zamu ga mu kai mu gaskiya ina ma san mu a gidajen aure suna biyayya ga mazaje suna yin tarbiyya bisa amana ina ƴan mata da suke yawo har da tsewar da tsaye suna yin abubuwa na rashin kanin kai na ballagazanci na sakarci ba ya yi mu da kallon mu bane ina da tawamu ma zaman dandi masu tsaye gumi a dandare duk wanda zai wuce sai sun zage shi ina shugabannin mu masu rashin tsoron Allah masu rufda ciki ka kan dukiyoyin mu masu sama da fadi akan dukiyoyin al'umma ina suke ya mu'amala da ke tsakanin mu karami na girma babba babba na tausayin karami mai karfi na taimaka mai rauni mirani na fata alheri ga mai karfi to ta yaya alkhairi zai same mu ina nasara za ta zo mana ta yaya za mu samu agaji da taimakon Allah tabaraka wataala shi yasa ko folio da aka ce wai shi za a yi magana wanda tsohon yayi ne kamar da na faɗi ai abin da yasa muka samu kanmu cikin halin da muka samu kanmu ba wani abu bane saboda waɗannan abubuwan da suka auku cikin mu in ba dan haka ba an isa Amurka ta ƙi abu sannan ta kawo mana ta sa a dakatar da ba ƴaƴanta abu sannan mu a kawo mana ta hana mu maganin malaria zazzabin cizon sauro da zazzabin ainihin typhoid wanda yake suna daga cikin cututtuka masu kashe mutane cikin sauki amma kuma a kawo mana maganin polio wanda yake a jerin gwanin cututtuka masu kisa sai ka lissafa ɗaya bayan ɗaya har 17 sannan kila ka sashi a na 18 amma malaria ba za ka kirga birni ya kasa shi to amma da makarfar ka za ka iya ya duka aukatahu wa fa duka na fakahu ba da za ka yi hannun ka ya jawo bakin ka ya furta kada ran kada hannu ku ji mu da masallacin nan kai ka ta tsuya har kan gobe ba zai tashi ba saboda mutuwa amma da mun tashi anan san ma kan illa ma rahima rabbi mun da ya kabbara sai kai ai an yi wa'azi sai ratsa jiki kai an yi taji shikenan an taji an tabe ka ko badirin ya gani shikenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una manufar ba ita ce cajin ba manufar ita ce saiti a nuna maka matsala a gidanka take tashi ka gyara in tashi in gyara mu tashi mu gyara sai Allah ya taimake mu to dai kuma wasu yake na Allah bai karewa sai zaman ta na cikin wannan dimuwar da fiha Allah dai sai ya fitar da waɗansu bayansa ya zama to kullum suna kokari ne su dawo da mutane zuwa ga hanyar Allah ba lalle in ce kai ne ko ni ko su ba amma dai a cikin mu akwai su ko anan in aka fita waje ma akwai su a wannan kafin za a samu a wasu kafashen ba akwai su ya zama to sun ga cewa wajibi ne a gwagwarmaya a dawo da martabar addini a tashi a harraka a motsa a tagaza ai wani abu domin addinin nan martaba ta dawo kisa za ka ko ina a duniya a yau musulmi na ta kokari in dai azu sunna ne na dama su ne farkakku su ne wayayyu farkakku su ne ma saiti wanda suka san ciwon kansu suke kokarin magance ciwon wani su su ke san tarbiyya ta tabbata su ke san dokan Allah ta zama take mulki su ne suka damu da gyaran al'umma sauransu kuwa wasu na kokarin gyara kansu in duniya ta halarci ba damuwa wasu kuma sai dai su bata kansu bata wasu sai da wato hatta abokan gaba shaidan su sun yi ta ne kai ga ahli sunna shaida ku mafi karbi a duniya ita ce abin gaba ya bada ta gare ka domin ba shaida mai tsada irin ta tamina ce galiya sai da kaje a kasashe ana ta kokari ana karantar da mutane ana kokarin ilimi ana fadakar da mutane game da aibin shirka da aibin bid'a da munanan dabi'u ana kokari a dawo da martaban tarbiya ayi at-tasfiya sannan ayi at-tarbiya ana kokarin dawo da mutane zuwa ga tunani na jihadi cewa a tashi ayi tattali tattali na ruhi da imani da guzurin takawa da tsoron Allah da guzurin hakuri da dauriya da cirjiya sa'annan kuma da kyakkyawan mu'amala da kyautata alaka da ubangiji sannan ayi tattali na makamai na zahiri ayi atasa ayi abota jiki sannan a tashi dukkan abinda za a yi ainihin wato a karar da dangi da zuriya na abokin gaba in ya matsa Allahu Akbar wannan kuma ne kake wannan kun ba su ba waye to sai zaman to alhamdulillah Allah ya sanya mu wannan tafiya ta sunna albarka a ko ina ka zaga a Najeriya akwai ta a Niger akwai ta a Ghana in kaje a Cote d'Ivoire a Kamaru a Chad in ka haura can yanzu kasashen turai musamman ma Amurka babu inda ake gwagwarmaya dawo da martabar addini bisa karantawar Qur'ani da sunna akan fahimtar magabata kamar kasan Amurka akwai wata rana ta duniya an kiyasta cewa mutane ɗaruruwa ke musulunta a kasan Amurka a Ingila ma ba wasa ba ana nan ana tafama ana ilmantar da al'umma ana musu jagoranci zuwa ga hanyar Allah a garashin Larabawa nan ma an yi bacci amma Allah ya tada mutane ta kowace nahiya a kowane bangare duk inda ka zaga musulmi na nan a fadake a farke a halin sunna waɗanda suke so su bi hanyar ayyukan manzanciya to sai dai duk wannan kokari da gwagwarmaya sai zamanto ana nema a kauce wa tsari ka ko san in ka kauce wa hanya to za ka bata man akhta a tariqa shay'in dalla wanda duk kauce wa hanyar abu to zai bata wannan gwagwarmaya za ta yi albarka ne kawai idan ya zamanto ta ɗoru a kan abubuwa guda uku abu na farko a kan ilimi da faɗakarwa ta yadda za a ilmantar da musulmi ya san ko shi waye ya fahimci ƙimarsa ya san manufar halittarsa ta yadda zai tsaya tsayin daka ya tabbatar da wannan manufa ta halittarsa abu na biyu gyaran kai kowa ya gyara kanshi kowa ya zamanto da kanshi ya fara sannan da iyalin shi sannan da makwabta ɗan uwa da abokan arziki da mutanen unguwa da mutanen gari ko yanki sannan gari sannan jiha haka dai haka dai har abin ya da a duniya abu na uku taimakekeniya haɗin kai da yin tabaduli na musanyen alkhairi tsakanin juna ta yadda zai zama in na gaza anan kai ka kare zaka ta da ni inda ka gaza can ne in ta da kai mu shawarci juna mu taimaki juna mu karbi juna mu cincinta juna waɗannan sune azaki guda uku da ya kamata dukkan wata gwagwarmaya dukkan wata fahawa da ake so a gina ko a farar ko a samar ko a ciyar da ita gaba domin ya zama a ƙarshe an samu kaiwa ga abin da ake so a kai gare shi to waɗannan abubuwa guda uku su ya kamata su yi wa mutane saifi su yi masu jagoranci da wata sunna wanda ke da manufa ta ilmantar da mutane da farkar da su da fadakar da su da nausar da su zuwa ga alkhairi da tunatar da su manufar halittar su da wajibcin yin gwagwarmaya domin tabbatuwa akan imani da yin hakuri wajen bin Allah da yin hakuri daga sabawa Allah da yin hakuri a wajen dukkan abubuwa da za su samu na cuta domin ya samu yardan Allah lallai ne ya zamanto irin wannan manufa ko irin wannan tafiya tana da abubuwa guda hudu abu na farko menene hadafi ina ake so a kai me ake so a cimma abu na biyu idan an gane hadafin to ta yaya za a bi ko kuma wato wannan hadafi da ake so a ga ake da shi menene ake so a karshe a kai gare shi don a gane cewa an kai ga hadafin abu na uku wata hanya za a bi abu na hudu wani tanadi za a yi don a kai zuwa ga wannan wurin da ake so a kai gare shi waɗannan abubuwa guda hudu su ne kundukuki na wannan muhadara da muke gabatarwa lallai ne manufar duk wani ɗan gwagwarmaya lallai ne manufar duk wani matashi ko dattijo mai so ya taka rawar gani ya yi ƙoƙari a kan taimakon addinin Allah manufar ta zama ita ce samun yardar Allah tabaraka wa ta'ala wanda hakan zai sa gaba ɗaya mu juyar da bautarmu da tunaninmu da lokacinmu da dukiyarmu da rayuwarmu da komai namu zuwa ga yin abin da Allah ta'ala yake so ta yadda ba za mu yi ba sai abin da Allah ya yarda shi ba za mu bari ba sai abin da Allah ya ce sannan mu yi kokari wajen ganin cewa mun gina wannan hakanin wannan manufa mun gina ta a bisa asasi na littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ingantacciya bisa fahimtar magabata na kwarai idan yana wanto wannan ita ce manufa ita ce hadafin to alhamdulillah in dai mun gina akan waɗannan abubuwan to hadafin mu insha Allah sahihi ne kuma mai kyau ne abu na biyu shine idan mun ga hadafin mu gashi a tare a wuri daya to yaya za mu yi ya zamanto mun tsatsara wannan hadafin ko mun rarraba shi gaba-gaba ta yadda wancan ya wannan wannan ya wancan wancan ya ɗauki wannan har mu kai zuwa ga wannan hadafin gaba ɗaya za mu yi haka ne ta hanyar ganin mun dawo da kowacin zuwa ga bautar Allah shi kaɗai bisa cancanta kuma bauta wadda ta cika sharuɗa da Allah yake buƙata kafin ya karɓi bauta ai mata saifi da abubuwa guda uku al-hubbu wal-khawfu war-raja saifin ta kenan al-hubbu wal-khawfu war-raja ya zama bautar nan za a yi don ana san Allah shi kuma Allah za ka so saboda ni'imominsa waɗanda baka saba da su ba da kariya da yake baka kuma ka bauta wa Allah nan domin kana tsoron azabarsa ka kuma bauta mashi domin kana kwaɗayin rahmarsa in ka samar wa addininka ko ibadarka da wannan saifin na soyayya da tsoron azaba da kwaɗayi da ƙaunar rahama to ka kuɓuta daga dukkan wani inhirafi na aƙida ko manhaji da kan samu al'umma sufaye suna da'awar cewa suna bauta Allah kawai don suna son shi ba wai don kwaɗayin rahamarsa ba ba ta bauta mai don kwaɗayin abin da yake da shi na rahama ba don suna tsoron azabarsa ba ba sa bauta mai don tsoron azabarsa wannan hatsari ne musulmi ya faɗi haka haruriyawa wanda yanki ne ɓangare ne na ƴan shi'a suna da'awar cewa suna bauta wa Allah ne saboda kawai suna tsoron azabar Allah ba don ƙauna ga Allah ko soyayya ga Allah ba ba kuma don kwaɗayin rahmarsa ba su kuma murjiya cewa suke mu dai ba mu dai yanke kauna daga rahmar Allah ba saboda haka mu muna bauta ne dan kure kudi da kaunar rahmar Allah ba wai dan soyayyar Allah ba ba kuma dan tsoron azabar shi ba duk wannan san kama kafar wala shi yasa ba wani magadaci yake cewa man abada Allah bil hubb wa'adahu fa huwa zindiqun wa man abada Allah bil khawf wa'adahu fa haruriyun wa man abada Allah bil raja'i wa'adahu fa huwa murji'iyun wa man abada Allah bil hubb wal khawf wal raja'i fa huwa mu'minun muwahhidun to mu dawo da mutane zuwa ga bautan Allah shi kadai bisa asasi da saiti na al-hub wal khawf wal raja' dana mu tabbatar da bautar su ibadar su ibada ce kauniya kamar karatun alqur'ani kamar zikirin Allah da salati kamar fadin maganganu kyawawa ko ko ibada ce kalbiya ko itikadiya wanda yake a cikin zuciya a birnin zuciya ko ibada ta baniya wanda yake akan gabuɗa ko ibada maliya wanda yake da dukiya ya zamanto mu tabbatar da kowace irin ibada ce ta cika sharuɗa guda biyu an yi don Allah kuma an yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kenan kaga ba koriya sallan ba magar bid'a bid'an nan kowace iri ne ba ta kwata kwata indai bid'a ce irin ta shari'a ya zaman toyin kullum na ganin mun dawo da martabar al-khilafa al-islamiyya daula ta musulunci daula ta musulunci ai da akwai daular ko ba ta ai akwai ta ba da dadewa ba daular karshe ita ce daular Uthmaniyya a Turkiya da kuma daular Uthmaniyya al-Andalusiya ayin daular Andalus abinda ya kace ta sakaci sharwaliya da musulmi suka samu kansu an da yana gaba da kai musu hali a rubuta ka amana qur'abin zai kai ya kawo saboda haka aka kafa da suka yi shawara su abokan gaba tsakanin su sai suka ce ba za ku ya auka wa mutanen nan ba a yanzu amma ku kiwon su ku bi su a hankali daga ran da kuka ga cewa sun fa sakarci mata na fita ba hijabi tsirara maza na sakarci ba san kimar kansu ba to ku tabbatar da cewa lokaci yayi na ku auka musu ana nan wani lokaci can sai wasu suka shiga garin ko kasar da bude ya kasar abinda suka fara gani a bakin gari shine cinema an taru ana kallakan fina-finai sai suka gane lalata ta auka cikin wannan daula da sai kuma yawo suka ga abubuwan da suka gani na sakarci ko kuma sakaci za su fita kuma ta bakin kogi sai suka ga wani namiji saurayi musulmi matashi tsirara yana kuka yana wayo yana wayo da wailat suka ce mashi me ya faru yace budurwarsa ce ta bata to daga nan suka gane cewa lalacewa ta samu musulmi don haka suka auka musu kifa ɗaya kwala suka rugurguza daular suka fata fata da ita kuma shikenan to wannan al-khilafatul islamiyya abu ne da ya kamata da kowa kabiya ce da ya kamata zamanto a cikin birnin zuciyar kowane musulmi a halin sunna idan ba kana tunani wata gudunmuwa zan bada a samar da daular musulunci idan ba kana Allah kana rasulu kana sahaba ne kada yake bari a duniya wannan wajibi kowa yana shi kokarin don Allah ne tambaye ka wani kokari kai wata gudunmuwa ka bada amma ba ne tambaye ka ba me yasa ka mutu har ka bari ka mutu ba a tabbatar ba don Allah ba zai tambaye ka wannan ba amma ba zai tambaye ka wata gudunmuwa ka bada kika kenan yanzu nan daga nan ka fara da kokari duk lokacin da kake kiranka abin ya tabbata ko bai tabbata ba kai hasara ba kai dai ka ba da gudunmuwarka in dai kai don Allah duk sai da shari'a ta ce kana tsaran Allah ya ji kanka akan nan don haka yadda za mu tsara abun shine mu tabbatar da cewa mun dawo da dan adam gaba daya zuwa gabatan Allah shi kadai ko mu tabbatar da mu kokari iyayen wajen ganin cewa mun gina wannan mutane ko waɗannan mutane a wajen janibai ibada akan asasi na bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yunkuri na dawo da khalifanci shugabanci na bai daya da musulmi zai zama suna da shugaba guda daya yanzu aka tambaye ka a Najeriya waye shugaban musulmi guda daya wanda in da fadi kowa zai bi akwai shi wanda ba sai kuma da musulmi zauna ba zaman karazubi zaman yan marina zaman kowa da yan akrama kallahunsa to ta hanya zamu bi dan cewa ga wannan hadafin hanya dai ita ce mu yi da'awa da'awa mu kira mutane zuwa ga addinin Allah zuwa ga gyara zuwa ga tattali mu yi aikin hisba kokarin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba maganar injifa ta tsallake ka ta fada kan kowa wannan mabudanci ne yin jihadi ta hanyoyi daban-daban jihadi da harshe jihadi da alkalami mu rubuta da harshe mu faɗi mu yi jihadi da makamai duk lokacin da abin ya taso amma ba a jihadi da makami sai an yi tanadi kenan yana nuna sami tanadi ba mu zauna a gidajen mu hukan yadda kaza ma sai an ga makwabta ba bayan kuma Allah da yake kai sallah kai azumi shine yake kai tatali وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْكِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ الله ما يبارك أمرني أعدوا لهم فعل أمر وهو يقتضي الوجوب دون أن أي تتلي ندك أن أبن دعك يدعيكو أي تتلي أي قدري أي تانبي نطورا الله ai tanabi na tauhidi na garkace da aqida sahiha da ibada wanda take ta dace da yadda aka ce ai ai guduri muke kawon da bi mu gyara halayyar mu mu gyara mu'amalar mu a gidajen auren mu a kasuwannin mu a wajen siyasar mu a tattalin arzikin mu a wuraren koyon karatun mu a wajen inda muke sana'a a zaman takewar mu na makwabtaka mu gyara halayyar mu da dabi'u mu ni wannan guduri me guduri na aka sai mumini mai karfi wanda yake tsaye ya fi mumini da wanda yake ba mai karfi wanda yake tsaye ba ko da yake kowannen su yana da alkhairi mai aka sai mu motsa jini mu samu lafiya mu kuma samu lafiyar tattali mu tanadi duk abin da zamu iya na dukkan abin da ya dace na tanadi dukkan kowane irin tanadi ne bi ma'anar kalima domin shirin ko ta kwana turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum wannan ita ce hanyar mu kuma rubuta kokari wajen ganin muna dauko darussa daga abin da ke faruwa a gare mu darussa daga abin da ke faruwa a wasu wuraren darussa daga abin da ya faru a can baya wannan ita ce hanyar guzurin mu kuma mu gina shi akan abubuwa guda shida ko abubuwa guda bakwai na farko guzuri na tsoron Allah da kiyaye dokokinsa na biyu guzuri na ilimi na gartace akwai da dama waɗanda wa'azi kadai suke saurari ba za su ɗauki littafi su karatu ba za a sa littafi a masallaci ana karantawa domin a iya daga farko har ƙarshe gansu ba amma sun zagaye a zan ƙasa duk ƙasa duk ƙasar nan ba inda ba zuwa zan ƙasa ba amma an kai su akadari to ba a yi mamura kaga ba ilimi suke nema irin wanda ya dace ba eh a sauraro wa'azi ko na kasa ko na jiha ko na lokacin gamman ko na masallaci ko na unguwa na taimakawa wajen saiti da wayar da kan mutum amma hakika bai baka dama ka zama ilimi ko malamin ilimi ba wanda ka zama malami sai ka dauki littafi ka je ka koya a wajen waɗanda suka iya domin su dora ka akan hanya to me guzuri na ilimi ilimin nan na yadda za mu bauta wa Allah da kuma ilimi na sana'a ɗan boko waɗanda suke da saiti guda nawa ne a cikinmu waɗanda suke fi ƙoƙari wajen kula da sunna in ba a yi sa'a ba su za ka sun fi wasu suka fi rauni suka fi sakaci da ilimi na koyon sana'a kamar ilimin boko da ake cewa idan ba su ba su kan suna karatu ba su kokari suke su karanta kwas wanda yake zai amfana al'umma sosai ba darasin zai amfana al'umma idan su karanta wani dan kashe makashe mu ya kaji ba ni ne mun ka karanta kai kadai ne sai mun karanta kaji ba ni wannan ba wanda yake kokari kenan mafi yawanci sai a shanta ke a jangwabi ya yi zakanni indili ya dire shi ma direbe ta ta abinda ya dame zai tunanin yi wani abu kuma shi karatun addinin ba ya yi nisa bane balle a ce ai wannan ma wata gudunmuwa ce ya toshe wata tabari la haza wala zaka eh la sharqiya wala garbiya dole ne mun guzuri na ilimi don wannan yana daga cikin abinda za mu guzurin sa in dai muna so mu kai ga samun nasara kokarin mu da gwagwarmayar mu da kai kawo mu da fadi tashin mu ya zaman to ya dace da yadda Allah yake so nauku yaqini addattar Yusuf al-Qardawi hafizahullah ya rubuta littafi ya sanya mai suna al-Mubasharat binti Sarah al-Islam ya rubuta ne a daidai gabar da aka waye garin musulmi na shan azaba a duniya baki daya har ma wasu ba da yake kauna wai ma musulmi za ki nasara kuwa wai ma musulmi na da galihu da gata kuwa shi ne rubuta wannan littafi yana faɗakar da mutane cewa karfa yanke kauna Allah sai ya alƙawari alƙawarinsa kuma gaskiya ne kuma zai cika wannan alƙawarin duk yadda ake ganin abubuwa sun lalace wallahi musulunci sai nasara wallahi ko muna da rai ko mun mutu musulunci sai ya jagoranci kowa a duniya duk wani makirci da makida duk wani kifisi na da mugunta duk wani hadabibanci da iya shege wallahi musulunci Allah ya alƙawari sai ya tsora shi akan komai to amma mu roki Allah ya amfani da mu wajen kaiwa ga haka din wannan shine babban burin kuma tabbas Allah ya gaya mana ko da yake ya gaya mana a wakwa za su yi auka muka sakaci to kuma ya gaya mana muka gyara za a samu guta banza Allah sai kuma ya gaya mana matsaloli in suka auku ga abin da zai faru ya kuma gaya mana mafita ashe kenan mu zama masu yaqini cewa in mun gwagwarmaya in mun taimaki addinin Allah Allah ba zai taimake mu ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum to dan muna da wannan yaqini cewa alƙawarin Allah tabbas ne in muka tsaya Allah zai taimake mu guzuri mu da hudu ya zaman to muna da tawakkali ga Allah cikin duk abin da ya biyo bayan kokarin mu akwai bambanci tsakanin at-tawakkul da kuma at-tawakkul at-tawakkul kai kokari kai gwagwarmaya ka taɓuka kai ka taɓus abin da ya biyo bayan kokarinka in yi dire da inda kake fata ko ya faɗa daga Allah ne ya karɓe shi a haka kai tawakkali kenan tawakkul kuma ka dangwabe ka tsaya ka ki komai ka ce bakin da Allah ya tsaga mashi bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci ka kwanta a kan gare ka ce ya Allah ba ni kwabo ba ni kwabo ko kuma ka shiga wajen lati kai ka kada ya Allah in ganna a Kano ya Allah in ga da kama kama hanyar rantsan kada mu ba ne ka tafi Kano ka ga wannan tawakkul ne ba kama hanya ba to yana daga guzulin mu at-tawakkul ya zamanto mun yi tawakkali ga Allah duk abin da ya same mu daga Allah ne mai kokari iya kokarin me zai biyo bayan kokarin wannan daga Allah ne guzulin mu na shida mu zama masu godiya ga Allah a cikin dukkan al'amura a kowane hali muka samu kanmu in mun gode wa Allah Allah zai kara mana godiya ga Allah na bukatan abubuwa guda uku abu na farko kai yaqini kai itiqadi kai furci cewa wannan ni'ima ce daga Allah ta duka abu na biyu ya zamanto ka gode wa Allah ta hanyar yabo da kuma godiya na zahiri a gare shi na hakan ya hada da a ga alamomin a jikinka abu na uku kar ka juyar da duk wani abu da Allah ya maka na ni'ima zuwa ga inda Allah baya so wannan shine guzurin mu na biyar ya zamanto mun zama masu godiya ga Allah guzurin mu na shida hakuri mai hakuri na dafa dutse ya sharo mu in ka ji an ce a tsara in ka ji an ce hakuri ya tsare ba a yi shi da yawa ba in ji ba shi amma da bambanci tsakanin hakuri wanda Allah ya gode shi da kuma jangodewa ka karbi kaskanci kaskanci daban hakuri daban girman kai daban girmama kai daban dole ne mu hakuri iri uku hakurin da musulmi zai yi a matsayin guzuri domin bawar mai sa kai karko domin taimakon shi na addini ya karbo dan Allah nau'o'i guda uku ne na hakuri kai hakuri cikin bautar Allah bautar Allah na da wuya zuciya ba ta so rai baya so to ka daure ka cije sallah kai akan lokaci yadda Allah yake so azumi kai yadda Allah yake so zakka kai hajji kai dukkan abubuwan da Allah yake so kawai ka aikata ka hakurar da ranka akan haka abu na biyu yin hakuri ga barin sabawa Allah sabon Allah na da dadi zuciya na kan sabawa Allah kana ta ka tage ta ka burje ta ka rike ta kai maka da daidai karta sabawa Allah abu na uku kai hakuri akan cututtuka da matsaloli da jarrabawa za su same ka da fitindunu za su bijiro maka a dalilin tsayawa wajen bin Allah to wannan hakurin wallahi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah bai ba bawa wata kyauta mafi yalwa da alkhairi ba kamar hakuri lalle ne bazan ma ka hakuri yana daga sirrin samun nasarar mu yin hakuri guzurin mu na bakwai shine fifita lahira akan duniya ya zama duk abin da za ka yi kana tunanin lahira ne me za ka gaya wa Allah ma za ka kulu li rabbika gadan wa ma za ka damta li dinillah kullun tunaninka mene wa addinin Allah in na tsaya gaban Allah ran kiyama da za a yi min tambayoyi guda hudu me zan gaya wa Allah za a tambaye ni game da ilimina da na koya wani aiki ne da shi za a tambaye ni game da kuruciyata ya na tsofar da kuruciyata za a tambaye ni game da rayuwata ya na karar da ita za a tambaye ni game da dukiyata ya na tara ta ya kuma na kashe ta ya zama kana tunanin wannan in dai kana tunanin lahira to insha Allah ta'ala zuciyarka za ta taushi ta sani guzuri na tara ko na takwas mulazumci addu'a mulazumci addu'a addu'a mai ta roƙon Allah taimako amma ba addu'an nan bisa cika sharuɗan addu'a da ke yana dubbanta ba addu'an da ba za a goyi bayanta da aiki ba guzuri na tara mu zamanto muna fifita haɗin kai tsakanin fifita haɗin kai a kan raguwa wallahi aikin mutum biyu zai ba aikin mutum ɗaya inda kowannen su da gaske yake ma haɗu ya zama rabu domin sauran su bambance-bambance da ke tsakanin mu na fahimtar addini matuƙar mun daidaitu akan aƙida matuƙar mun yi tarayya akan aƙida da tauhidi to duk sauran nafila ne ko gusfaru ta yi in rizal isra'a kai ba ka yi ta yi wani ajalu kai ba ka yi ta yi in gaza aika ba ka yi to wannan sai cutar da wane in dai ba fitina muke nema ba in dai don Allah muke yi mun tare da akan aqida ina mu ina sabani akan waɗannan ƙananan abubuwa abu na goma guzarin mu na goma shine mu rika tuna tarihin magabata annabawa da manzanni da sahabbai da tabi'ai da sauran ƴan manzanje na ƙwarai wannan zai sa mu tuna mu ga irin gwagwarmayar su mu ga kokarin su mu ga kuma mu irin abin da zamu ƴan uwa musulmi tilka asharatun kamila mu kiyaye wa'annan guzurin insha Allah zamu kai ga wancan hadafi da ne magana akai daga ƙarshe lalle ne mu sani akwai kalubale da ke fuskantar mu kalubalen nan na yin tarnaki yana kalubalantar duk kokari da yunkuri da ahlus sunna suke akwai na suke a duniya a yau kalubale na farko akwai da dama da ke son zama su kadai ba sa son yin tarayya da sauran jama'a gaskiya wannan cuta ce aibi ne kar kullun ka waye gari kana son ka zama kai kadai wallahi babu alkhairi cikin wannan ba a kai lokacin zaka ce kana ganin ka zama kai kadai shi ba alkhairi ba shin duk al'umma ta rasa alkhairi da zaka yi mu'amala da ita kai at-ta'awun 'ala al-birr wa taqwa tare da ita gaskiya son ware wannan aibi ne babba cuta ce alama ce ta girman kai alama ce ta son mulki alama ce ta son duniya alama ce ta saba wa hanyar magabata kalubale na biyu tasirin yakin da ake mana na tunani yakin tunani ya kan kwakwalwar mu da ake ta wajen watsa labarai jaridu mujallu radio, television, satellite, waɗannan abubuwa ba ƙaramin illa suke wa musulmi ba a duk inda suke a duniya. A duk nuna muku girma, ana kamba ma'ana, ana nunanku, ana nuna ba ku da gari. Ku riƙa jin wani, ku riƙa shiko na naƙasu, ana samun naƙasu dakhili a cikin ku. Abinda Turanci ake kira inferiority complex. Ka riƙa tunanin ba ka da katakus, ba ka da pus, ba za ka iya komai ba, domin an nuna ma ƙarfin abokan gaba, kai kuma an nuno maka raunuka. Psychological warfare. Wannan kalubale ne da ke fuskantar wannan da'awa mai albarka, da'awar sunna, da'awar kokarin dawo da martabar addini. Abu na uku, kabilanci. Da dama mutane na fifita ƴan garinsu, ƴan unguwarsu, ƴan gidansu, ƴan ƙasarsu a kan mutanen kirki masu tsoron Allah a ahlus sunna waɗanda ba su yi tarayya da su a cikin waɗannan abubuwan ba. Wannan aibi ne babba a cikinmu. Kalubale na hudu, son shugabanci, hukun riyasa. Mutane da dama so suke a ce su ne, a ji muryarsu, a ji ɗuminsu, a ji ƙoginsu. In ba su ba, ba wanda ya iya. To wannan ma aibi ne kuma abu ne da ke tarnaƙi ga cigabanmu. Sai yasa sai ga ana ƙoƙari a ɗinke can sai can ya dare, ana ƙoƙari a haɗo kan waɗancan sai wancan ya ɓalle. Kalubale na biyar shi ne rashin ikhlasi. Da rashin ni da gaske da ya addabe mu, da ya yi mu ba ikhlasu, da ya yi mu ba da gaske muke ba, za mu fara kamar da gaske amma ba wani lokaci sai ga mun waye gari mun watsar. Za mu yi kai kace don Allah muke yi, bayan wani lokaci sai ga wani abu ya bayyana wanda ashe dama don shi muke. ƴan uwa musulmi, waɗannan abubuwa guda biyar kalubale ne da ke fuskantar da'awar sunna, da ke fuskantar gwagwarmaya, da ƙoƙari, da yunƙuri, da tashi na dawo da martabar addini, na dawo wa addinin musulunci da galihu da gata irin yadda aka san shi a zamanin ƴan mazanjiya. To abin da ya kamata mu yi shi ne dukan mu ji tsoron Allah, mu sani za mu mutu, Allah kuma zai tambaye mu. Kuma ya kamata kai tunanin me na yi wa addinin Allah kafin da duniya, menene na yi a bisa da Allah ya bani. Na ji wa'azi ba ɗaya ba biyu ba, na karanta ba ɗaya ba biyu ba, na gani na samu labari, ni me na yi? In muka komawa hanyar ƴan mazanjiya, idan muka ɗauki samfuri da salo irin nasu, wallahi tallahi waɗannan abubuwa da ke fuskantar musulmi za a waye gari ya zamanto khabaru kana fi'lu madin. Ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Ina ganin na yi minti ɗaya bayan ɗaya har minti 96, ma'ana na yi minti 80 da kusan hudu kenan. Kuma ina ganin na jami da tsawo, babu laifi in tsaya nan. Tun daga ɗaya daga cikin malamanmu, Malam Muhammad Al-Kabir hafizahullahu ta'ala tare da mu, wanda la'allah akwai waɗansu ƴan kalmomi da zai faɗi da za su ƙara fito da waɗansu abubuwa waɗanda kuma za su amfane mu insha Allah. Ina ganin dai wataƙila wannan bayanin da na ya fi koriyan da kuka nema a yi magana a kai, wanda ma ban san da shi bai da zo nan masallacin. Da haka an yi abin da yake uba da kakan foliyo, domin in aka samu waraka a nan an samu waraka daga foliyon, in ma foliyon cuta ne. Ina roƙon Allah ta'ala ya amsa mana, Allah ya mana muwafaka, ya yi mana gandakatar, ya ƙare mu da ilimi ne amfani, ya ƙare mu da tsoronsa, ya ba mu sabati da istiƙama, ya ba mu ciyarjiya da dagewa da dogewa a kan addininsa. Abubuwan da na faɗi daidai duk daga Allah ne. Ina roƙon Allah ya ba mu lada, ya ba mu aiki da su, ikon aiki da su. Inda na kuskure na yi ba daidai ba, to daga gare ni kuma daga shaitan, ba ruwan Allah da manzon Allah da kurakurai na. Ni ma ban yi da gangar ba, wallahi na yi dai iya abin da nake jin zan iya faɗi ne, amma ina roƙon Allah ya yafe mani, ya gafarta mini, ya yafe muku, ya gafarta muku, ya kuma ba mu ikon gano kurakuran don mu gyara. Ina roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka baki da yadda muka taru a nan cikin wannan masallacin juma'a na ahlus sunna da ke falla ɗan. Ina roƙon Allah ya tara mu cikin aljanna baki ɗaya tare da manzon Allah da siddiƙai da shahidai da sauran bayin Allah na gari. Ina roƙon Allah ta'ala ya yi mana muwafaka, ya taimake mu, ya ƙarfafi musulunci da musulmi, ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai, ya tozarta su, ya wulaƙanta su. Ya Allah, waɗanda ke neman mu da kaidi da makirci, Allah ka wulaƙanta su, ka maida mu da kaidi da makircinsu. Ya Allah, waɗanda suke a cikinmu amma ba su da alkhairi, idan a iliminka ka san za su shiga, Allah ka shirye da su, ka sa zama masu amfani gare mu da al'ummar nan. ya Allah idan iliminka ka san ba za su shiru ba ba za zan masu amfani ba ba su nufin gyara Allah ka iya mana da su Allah kai mana maganin su Allah kar ka samu fitina da su ya Allah ka musanya mana da mutanen kirki ka kauda mana da su a matsayin su na shugabanni ko jagorori a matsayin su na manya ko kanana ya Allah ka tabbatar da mu akan Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar magabata subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يستر ومالنا أسكري كما كما يلي أدوي أبايا أنا أبن بيسا أنا أسكري الله يتبت الدشي نقول فيكم الله لا فتانو شي من أفاق الله مقبول من تكبير عيفان فنوكما بسكي مدنا تشجد دوالا يلي لا تبت كوا لغين دي كجي أبن يازو من أسكري gaskiya cin jiya wasu suka rinka zuwa suna shawara akan topic din da aka ce za a yi cewa ni dai ne ba kaza kaza ko wanda ba ne amma ni na san abin da na rinka faɗa musu shine ki bari Allah ya kawo ki ta kuma ba tare da nufi ba mallam dutan haka ba haka kowa muka faɗa tare cewa idan yin hakan shi fa alheri Allah ya tabbata kashe kuma sai Allah ya kawo mana abin da ya fi alherin muna fatan Allah ya yi kan sarki ya saka mallam da alheri ga mallam Kabiru ya shigo kuma lalle kuma irin wannan wuri ya kamata ya ce wani abu don mun san yana da abin cewa sai dai kafin ya bari akwai sanar da wa'azi da za a gudanar a ranar Lahadi ba wannan na gobe ba ranar Lahadi mai zuwa can wato 21 ga watan 12/2008 kuma ya daidai da 24 ga watan 12/1429 wanda za a gudanar a garin Togo wanda kuma zai gabatar da wa'azi shine Sheikh Ahmad Bello Dogarawa to mallan da ya gabatar da wa'azi a yanzu kenan kuma lokaci shine bayan salar isha'i maudu'i kuma shine wato manufofin da awan ahlus sunna saboda ka halartun kowa yana da matsar tafili gaskiya ko daga jin maudu'in abin na da matsar tafili kuma yana da kyau a yi taron dango a tafi wurin wannan wa'azi da yardan Allah na san kuma al'umma za su amsa Allah ya shi mai jama'a assalamu alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزكم الله بين أبو اليوم وأن الله بإطار الله وأن البركة يوم فرقة الجنة كان الأمر المتين قال بين الجنة وأبو اليوم كمالا بيبا أمسا وكان يليتا كريم كسان ya ce wannan matsayi da ko
kafin shi da shi da
wannan ya samu kokarin zuwa malamin da shi wannan ya samu kawai kuma ba shi ka magoyi da aka ce ne bayani tun farko an ga mun zai magana kan koriyo kasancewar man karkata kan magoyi ba shi ba shi ma nake mai tarbiya kan ne ta kuma alhamdulillah sai abin ya dace an karantarwa da malamin yake yi kuma da makani kuma ka tattauna matsala hukan zuwa wuce da sai kuma gaba saboda akwai aiki a gaban da yawa dan uwa musulmi akwai aiki da yawa akwai abubuwan fata tare da yawa da shi sa muka yi ishara kamar yadda magana ta yi kuma da ake ɗauka duk san da kan ji an yi wani wa'azi to kai kokari ka neme shi yanzu shi wannan magana da ta yi ko gwamna zai zai yi sa wa kuma
a ya wuce ya hudu
yawon shekara ta hudu ke nan mara ya ce kan can bayani da hujjoji kan farsu kan da san kuma suna to ka ga na aiki aiki an ne maka da kai ya fara ne to alhamdulillah kuma sai zama alkhairi to da haka ne da zan yi wa kan wani duniya a gurin je san da gida ya yi tsaro ana karatu ta mai zama da bishara kai to amma ba kuya aiki da shi ne kan zama karanci a tsakanin al'umma wato kullum ana fadakar da gurbin wasu zuka to amma zai canza al'amuran da muke cikin